sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan da halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babaya ko Makeri. Wani hari da makami mai linzami da rashi ta kai akan filin saukan jiragen sama a Odisha a jiya Asabar ya lalata hanyar jirgin da mai da ita bara amfani in ji ma'aikatar sojin Ukraine. Wata da ta shaidi lamarin ta faɗa wa CNN cewa ta ga akalla jirgin yaki da ya gitta akan birnin an kuma ji ƙarar fashewar jim kaɗan bayan farmaki ta sama akan birnin. A halin da ake ciki kuma sojojin Russia sun yi lugudan wuta a yankin gabashin Donbas na ƙasar Ukraine a jiya Asabar amma sun kasa kwace yankuna guda uku da suka auna in ji rundunar sojin Ukraine. A wani bangare kuma ɗan sandan Ukraine sun ce sun gano wasu gawarwaki guda uku da fararen hula a gundumar Bucha da ke arewa da Kyiv. Wani bam da ya fashe a wata motar fasinja a Kabul a jiya Asabar ya kashe akalla mutum guda a cewar jami'ai. Wannan shine fashewa ta biyu da aka samu a babban birnin Afghanistan a cikin wuni biyu, lamarin da ya tada fargabar tsaro a jajibirin karamar sallah. Fashewar ta kashe wata mace guda kana wasu guda uku suka jikata, inji Khali Zadran, kakakin kwamandan birnin Kabul a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Wuni guda da ya gabata an samu wata gagarumar fashewa da ta kashe masu ibada 50 bayan sallar Juma'a a wani masallaci a Kabul yayin da ake fama da hare-hare akan masallatai a cikin watan Ramadan. Wani da ya shaidi fashewar motar fasinjan da ake kira Ali Maisam mai shekaru 19 wanda yake tsaye yana jira a wani gidan biredi da ke kusa da wurin a daidai lokacin da lamarin ya faru ya ce ya ga gawarwaki da dama. Babu dai wanda ya dauki alhakin wannan harin nan da nan, amma a baya rashin kungiyar IS a Afghanistan ta sha daukan alhakin kai irin waɗannan hare-hare na bama-bamai. Jami'an tsaron Sudan sun harba barkonon tsohuwa akan jama'ar da suka taru a birnin Khartoum a jiya Asabar don gudanar da gangami adawa da mulkin soji da kuma bukin cika shekaru uku da kashe masu zanga-zanga da dama. Jama'a sun tare wata babbar mahadar tituna a babban birnin kasar tare da shimfiɗa abinci da za su yi buɗe baki na azumin watan Ramadan. Sai dai kafin faduwar rana, jama'an sun fara tarwatsa taron tare da koran masu zanga-zanga zuwa gefen titi, in ji wani wakilin Reuters. Wasu bayanai da aka kafe a shafukan sada zumunta sun ce mutanen sun kuma taru a garuruwan Madani da Kosti da Al-Ubay dauke da hotunan fuskokin wasu samari da aka kashe su a shekarar 2019. Za mu ci gaba akan hanyar da magabata suka fara bi, in ji ɗaya daga cikin masu zanga-zanga a birnin Khartoum a jiya Asabar wanda ya kiyarda ya bayyana sunansa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya sake yin gargaɗi cewa Arewa za ta iya yin rigakafin amfani da makamanta da nukuliya idan an yi mata barazana, yayin da yake yabawa manyan hafsoshin sojin ƙasar da suka gudanar da gagarumin faretin soji a Pyongyang babban birnin ƙasar a wannan mako. Kim ya bayyana tabbatacciyar niyya don ci gaba da bunƙasa sojojinsa masu makaman nukuliya ta yadda za su kasance cikin shiri sosai da kuma daƙile duk wani yunkuri masu haɗari da barazana kamar barazanar nukuliya da ke ƙara ta'azzara daga sojojin abokan gaba idan buƙatar hakan ta taso, in ji kamfanin dillancin labaran gwamnatin Koriya ta Arewa KCNA a jiya Asabar. KCNA ya ce Kim ya kira sojojinsa domin ya yabawa aikin da suka yi na fareti a ranar Litinin, inda kasar ta Arewa ta baje kolin manyan makamanta da na nukuliya da suka hada da makamai masu linzami da ke cimma nahiyoyi da ka iya kaiwa ga Amurka. Sai dai kamfanin dillancin labaran na KCN bai bayyana lokacin ganawar Kim da manyan sojojin ba. A ƙarshe, sojojin Isra'ila sun faɗa a jiya Asabar cewa sun kama wasu mahaɗa Falasɗinawa guda biyu wanda ake zargin su da harbewa da kuma kashe wani jami'in tsaro da yake gadi a mashigar unguwar Yahudawa a yammacin kogin Jordan. Tsarin mutanen ya biyo bayan farautar su maharan ne jim kaɗan bayan hari da yammacin ranar Juma'a. Dakarun Isra'ila da zaratan sojojinta da ma 'yan sandan kan iyaka suna cikin tsarewa da kuma kwace makamai daga mutanen biyu da ake tuhuma wanda aka kwace a ƙauyen Karwat Bani Hassan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shugowa zauren VOA muna kasar Niger inda shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Ali Mustafa Sokoto yake jagorantar zaman zauren akan matsalar tsaro a kasashen Sahel. Ali zai fara ne da tambaya. Bismillah.
To kana ganin Alhaji Mustafa akwai dudun Alhaji ya ce a cikin Niger tashin hankalin da yake shugowa daga waje yake shugowa, kana ji akwai wanda yake na cikin Niger din ne?
Yau tabban ne akwai ɗan ta'adda a cikin jamhuriyar Nijar.
Nan
cikin jamhuriyar Nijar. Kuma ba nesa ba. A nan cikin jihar Tilibiri, wato a arewacin Bani Bangu. Suna can a shinhide da dama ƙarƙashin kogin Isa. Kuma an san inda suke shine ai abin mamaki. Da kai waɗansu suna nan ɓangaren kogin Isa wanda ake ce mana Lipsa ko Gurma. Yanan iyaka da mu da Burkina Faso. Domin haka za ni tunar da ku da kungiyar mu da hukumar mu ta hada a cikin Hotel Baradiya mutum 400 domin kowa shi zo shi kawo wato gudunmuwar tasa. Muka gayyaci kasar Benin, kasar Togo, kasar Mali, kasar Burkina Faso da wato gwamnonin jiha da shugabannin soji da na 'yan sanda da al'umma duk gaba ɗaya muka ce musu to nan mun kire ku ne don kowa shi kawo gudunmuwar ya ne za mu yi wannan tashin hankali ya kwanta.
To sai asalamu alaikum Alhaji Salisu Ahmadu ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar Hula.
Mun gode wa Allah da kuka samu kuma kuke ba mu samuke samun wannan dama don mu kawo tunani da gyaran da abubuwan da za su kawo rage tashin hankali abun da muke ciki. Tashin hankali duka wannan abubuwan da kake gani a cikin kasashenmu ko wajen kasanmu akwai canda aka dauko shi yana faruwa amma bai fantsama ba yau abin yayi tsanani kama a wannan lokacin. Abu biyu zuwa uku. Na daya, duk abin da za a yi a cikin rayuwar kasashenmu idan ana kwatanta gaskiya shi manzon Allah ya ce komai yana kawo rangwame a cikin kowane matsayi. Maganar inda take don wannan shi Allah bai bar ma wani ya zo ya ɗauki wannan sunan shine al'adal yin adalci. Hal malam Bello suke cewa idan ya zamanto iko jagoranci yana tahiya da adalci Allah yana tsarkake shi, Allah yana ba shi inganci a kowane fanni ko da kahuri ne yake jagorancin ku. Maganar ta ci gaba cewa inwa ko musulmi ne yake jagorancin ku idan babu adalci Allah yana tarkashi shi, Allah yana tunkwashi shi, Allah yana cushe shi. Menene yake faruwa? Ku rasa kan gadan abin da yake faruwa. Kenan na daya, duk abin da za a yi a rayuwarmu yau ko musulunci ko kiristanci ko baka da addini idan kana tsare gaskiya Allah yake taya ka. Idan ba ka tsare gaskiya za ka komi ya karasa kan ganin shi. To don wannan abin da mutane ba su gane ba rayuwa dawon biya ake so dan adam tsare gaskiya. Idan ka tsare gaskiya kaka dama kanka shine Bahaushe yake cewa wai wanda Allah yake tayawa wai wani in ya ci mashi ma Allah tsine mishi ba akwai Allah bai tsine mishi fasaka kai kana tsare Allah. Menene magana inda take? Magana isilinta inda take tasowa duk jagoranci ko kuma iko yana zama iko ko na kafirai ko na musulmi in yana tsare ma abubuwa guda uku. Malam Fiku suka ce in yana kare ma jininka, in yana baka ci da sha, in yana tawatar da kai, in ya zamanto akwai zuwa da zawwa a lahiya. To yau yanzu a cikin ƙasar tamu sai mu tsinkaya mu gani wannan abubuwan akwai shi in babu shi daga ina abin ya tashi.
To bari mu yi gaba jama'a. Abin nan ya faru yadda ya kamata kun ga daga nan da mun fara Alhaji ya ce shi ba ya jin abin nan daga cikin Niger ya samu asali daga waje ya fito. Alhaji Mustafa ya ce yana magana game da kokarin da kungiyoyin irin nasu suke yi da kuma cewa akwai bishibishin mutane cikin Niger da suke ganin su ma suna taka rawa wajen kawo wannan rashin tsaro din. Sannan a karbaka Allah kuma yana magana game da samun adalci da shugabanci na gari. Waye mai magana na gaba, waye magana na gaba ne kuma?
Gashi nan.
To okay, so sabbi.
Assalamu alaikum Aliyu Sokoto. Abdul Mumin ne sunana. Kuma ni mazaunin karamar hukuma ta Bangine makwabciya ga sabon birni ta Najeriya.
To
jihar Sokoto.
Kafa kade yana da
yana kenan ka sa abin da annan ko? Yawa, wato mu ne waɗanda ake kira ƙarhe uku a ce muna ga barayunan sun tsallako iyaka sun kashe ko kuma sun kwashi dukiya. Jiya ma da dare ƙarfe uku aka kira ni aka ce min ga barayunan bakin iyaka wani gari na wanda ake kira Lanjego a cikin sabon birni sun zo sun gargada duka dukiyar da a cikin wannan ƙauyen. Idan ka so ka wato ka nuna wata mazakuta a halbe ka, don haka mu abun mutane ne wanda abun ya shafa. Sai in yi magana wato ta kuma matsayin wanda ya san abun tunda ya shahe ne. Lalle akwai tashi hankali a cikin Niger. Lalle na amince da babu wani ɗan ta'adda shugaban ɗan ta'adda wanda ɗan Niger ba mu san shi ba halin yanzu, amma akwai ɗan ta'adda a cikin Niger. ɗan asalin Niger akwai su. Kuma wannan wato al'amarin wato yana da alaƙa da abubuwa da yawa. A yau a cikin ɓacin rai muke don saboda an yi amfani da abin da muke jiwa ciwo shine Islama. Akwai ɓangaren da ake aiki da Islama, akwai ɓangaren da wato siyasa ce zalla, akwai inda ake aiki kawai da tsagiranci don saboda ba a ambato sunan komi sai dai a zo a nemi wato dukiya ta mutane kawai. Babu maganan addini, babu maganan wani siyasa, babu maganan komai. A cikin ɗakin ga akwai wani ɗan tahaliki wanda ya yi gwagwarmaya sosai don jawo hankalin shugabanni yau shekara goma in ke ganin ko kuma kamar haka dai. Da a kiyaye da abin da ke faruwa cikin Tilbury yana datse. Jallo ne annan ko? Kowa ya san da shi. Amma mutane ba su ɗauki abin da mahimmanci ba. To yanzu komai ya lalace. A wannan lokaci ina tunanin yana jawo hankalin mutane ne bisa ga matsala ta zamantakiya tsakanin makiyaya da manoma. Makiyaya gabaɗansu da manoma gabaɗansu. To yanzu abin ya zama abin da kun ka sani. Shine kuma yamma mai yanki hannun na arewacin arewa maso yamma ta Badibango kun ji abin da an kai cikin satin nan. Don haka akwai tashin hankali cikin Niger. Kuma shi ciwo idan ba a san shi ba, ba za a mishi magani ba. Menene sunan wannan ciwon? Mun amince da abin da ake kira yaƙi ne na jihadi.
Bari maka wata tambaya a matsayin wanda an ce mai ɗaki shi sun inda yake yoyo. Adda ya sa ka san kana kan iyakar Najeriya da Niger. Kana jin masu tada hankalin nan akwai haɗin kai tsakanin su koko kowa ta sai yake wajen tada hankali a ɓangaren da yake?
To Mala Aliyu, lalle a can ɓangaren wato jihar Tawa da Sokoto wannan kan iyaka wato ƙungiyoyi ne kawai waɗanda kowa cin gashin kai shi yake. Kuma babu abin da suke nema sai dai dukiya. Au su ɗauki mutum a ba su kuɗi, au su zaka su kori dabbobi. Babu wani alaƙa tsakaninsu. Mu da ba mu san wannan alaƙa ba tunda ba mu taɓa jin sun ambato ta ba.
Ɓangaren Niger ba.
Ɓangaren
Niger ba kuma.
‘Yan ɓangare masu shigo a ɓangaren Niger?
Wanda suke tada hankali daga ɗaya ɓangaren kuma ba.
A'a, ka san abin al’amarin wanda yake wato ƙungiyoyi ne ke tsallakowa daga Najeriya su shigo su yi ɓanna su koma. Don saboda can iyaka ba ta wuce kilomita biyu zuwa uku. Da aka garuruwan da duke cikin wannan yankin wato dukan an talautar da su gaba ɗaya ko kuma wasu ma an kore su. Masha Allah.
To mun gode, to sai malami na gaba ko malama.
Ni sunana Falmata Muktar Taya, ƙungiya ce ta matasa ko in ce ƙungiya Barkullah. lalle aka ce yau da gobe ba ta rage komai ba. Zancen tashin hankali akwai shi Niger. Kuma abun da ke ci mu to a ƙwariya matasa ne. Matasan nan ya kamata a tambaye su ko kuma a saurare su aga me ke sa su wannan. Tunda abun da ya sa ku su ya fada wuta ya hufar zai. Wa akwai waɗanda in suka baka hujja suka kutanta maka. Karatu ne an yi, takardu ne na ilimi akwai. An ka zo neman aiki ko kuma wani gasa, in baka san kowa ba kai ba dan kowa bane ba za ka samu ba. Yanzu in baka yi dogon nazari baka yi dogon lissafi ba sai ka koma ka ce to ina mahuta. Ni zame bari mu tare rikici. In suka tare rikici a da gwamnati sai ta kira su ta ce ni suke su. A samu musu aiki wanda ke da ilimin ya samu aikin gwamnati yayi in sana'a ne za ka yi ai in ma menene za ai ai to yanzu abun ya zo gashi na sannu fiye da shekara 20 gwamnati ya kai mako an kawo ku an amshe makamai an ba ku dama an ci muku alƙawari an muku za a dauke ku aiki ku da kuka aka ma labari ku zo za a samu muku aiki ku kuna zaman jira wanda bai san komai ba wannan aiki saga shi ya dakaci yadda ya kamata a bashi dan shi dan wane ne ko dan wace jam'iyya ce ko wace kabila ko menene kai kana zaman jira ba aiki ba kake ba sana'a ba kake abinda kake an ce ka bari gashi za a samu maka wuri kana zaman jira wata daya biyu uku me za ka yi babu jarin kai sana'a babu aiki me aka ce matasa kuma yanzu abinda ma ya ƙara lalacewa al'ummar Niger kashi 70 da wani abu duka matasa ne to yanzu lalacewa abun ya kai yanzu matasa su kansu an juya musu hankali an wanke musu kokolwa su ma da kansu sun zama wata ƴan siyasa amma da wata riga kenan tashin hankalin ga matasa ne kuma in ba daukan musu ba mataki yau ne muka gani ba musan abin da zai bada gobe ba waɗanga masu tashin hankalin ga duk in ka kai ka jiba matasa ne kuma kowa ka kama shi ka bashi dama ya hodi zai baka hujja idan hujja ta gamshe ka ko kuma ka ta gamshe ka amma dai yana da hujja ba bai hakan ga tarazu bai saka shi shi akwai abin da ke tura su
kuma da Niger mun gode kware waye malami na gaba kai ne ko
assalamu alaikum sunana Lawli Talha shugaban kungiyar da ake ce mu AJFA kungiyar matasa masu watan ganin cewa an shi da adalci kuma an samu matasa na gari cikin ƙasa. Alhaji Aliyu kun yi tambaya bisa tashi hankali a ƙasar Niger.
Kuma
a ƙasashe makwabcinmu na ƙasashe duka na yankin Afirka da sauransu. Abu na farko da nake so in gai shi ne cewa an yi bayani tashi hankali kala-kala ne. Ina so in ɗauko tashi hankali na fannin bayan samun wani hankali da matasa matakin farko na su yi wani abu ko su zama matasa na gari ko kuma su zama matasa wanda lalatacce matasa kamar yadda Falmata ta kawo zancen ana iya ƙare karatu ko a ƙare wani abu amma babu cikakken aminci tsakanin hukuma da matasa wannan abu yana da alaƙa da tashin hankalin da muke fuskanta yau cikin Niger tunda akwai role da yawa da matasa suke yi kamar kokari da matasa suke yi sosai don ganin cewa sun zauna da kansu a matsayinsu na matasa masu zaman kansu wanda har su taimaka ma ƙasarsu matsalan da ake samu yanayi na siyasa sai yana danne wannan abu tunda yanzu misali in kuka ɗauki kamar lokacin zaɓe ko kowanda ake ta yakin neman zaɓe kashi 80 da wani abu matasa ne ke shahudata su ne ake amfani da su in kuka ɗauki wajen rubuta suna kwake mazaɓai da sauransu matasa ne ake amfani da su sai a ci nasara bisa wannan abun amma da abun ya wuce daga baya kuma sai ku ga ba haka bane in ƴan jami'a ne sai kuga sun koma suna ta kuwa suna ta zage-zage cikin jami'a in musannin makaranta ne in menene Alhaji Aliyu wannan abubuwa suna da alaƙa
da matsalolin da muke fuskanta wani abu ya hada da abinda Hajjati magana
da waɗannan bayanai nan na wali alha zamu dafa aya a yau ku kasance tare da mu makon gobe inda zamu ci gaba da tattaunawa akan maudu'in mu na matsalar tsaro a kasashen Sahel a madadin Aliyu Mustafa Sokoto da dukkan mahalarta zauren ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
so a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar binni
Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
shirin mu na rayuwar birni yau muna tare da wani malami ne ko zaka gabatar da kanka
sunana Muhammadu Indimi
ana cewa Alhaji Muhammadu Indimi shin kai mutumin jihar Maiduguri ne ko daga ina aka fito
su babana su suka kafa Maiduguri lokacin suna kukawa amma ainihin sa daga Gezawa suka zo da mahaifi shi lokacin babu Maiduguri amma ba Maiduguri lokacin suka je kukawa nan suke zo ne suka yi suna to shine aka ce to a zo a kafa Maiduguri da yake background din shi na Kano ne sai aka ce to shi yaje ya kafa anguwar Hausawa Hausari kenan su suka zo suka kafa ni dan Hausari ne amma komin shi ba za ka ce shi ba haushe ne ba a typical babbare
to wasu kuma suna danganta ka menene alaka ka da jihar Gombe
kauna da zumunci saboda Abubakar Hashidu Allah ya kan shi da sarkin Gombe Shehu Abubakar shine alaka ta da Gombe shi yasa Gombe take second home a wurina
to gashi nan a jihar Maiduguri in ka duba kusan tsawon shekaru masu yawa ana ta samun matsaloli na waɗannan rikice-rikice da suke ta faruwa na rashin tsaro a wannan jiha wasu masana da dama suna danganta wannan abun da rashin aikin yi na matasa da kuma rashin ilimi saka su abu ko muhimmancin ilimi da wannan kaman yaya kai kake kallon waɗannan abubuwa
wallahi abu ne mai sauki jarrabawa ce daga Allah saboda haka za mu koma gare shi mu roƙe shi inda akwai laifin da muka yi masa ya jarrabe mu da wannan to sai mu nemi yafiya a wurin shi
ka mai da hankali ta harkar bangaren ilimi to me baka sha'awa ko kuma ya mai da hankalinka ta wannan bangare sosai
eto ka san kamar yadda na gaya maka lokacin da na tashi iyayena ba su da halin da za su sani a makaranta shi yasa ban samu opportunity wanda ma zai taimaka min ya koya min yadda zan rubuta sunana ba kamar yadda ka ce ya gugurmaya ta sa dole survival ina ji mutane suna magana da turanci ina paying attention da haka na koya kuma ina ganin yadda mutane suke karatu da rubutu da haka na koya ba su san ma cewa ni ina sauraron su ba shi yasa na san abin nan yana da amfani yanzu haka akwai sabuwar makaranta da na bude ta Qur'ani yara kanana za ka ga yaro kankani mai shekara 6 zai tashi ya karanta maka bakara da tsakiyar Qur'ani sai kai kuka yanzu muna nan muna fada da wannan wurin yanzu suna primary school muna gina musu junior secondary da senior secondary
to ita wannan makaranta a ina take
tana nan a Maiduguri tana kallon gidana saboda ina sha'awa in shiga in ga me suke yi
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu ne lafiya
to a gaida Mallam Sale kawo ƙashin shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri